da goge.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ana iya kama mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Banda haka kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a shafin mu na VOA Hausa ko kuma ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad,
Safinatu Sada Sodangi
tare da Maryam Bashir Bagaji.
To masu sauraro, yau 20 ga watan Afrilun shekarar 2017, wato wanda ya daidai da ranar Alhamis, zamu tabo maganar cutar sankarau da ake fama da ita a kasashen mu. Muji shin ina aka kwana game da fatattakar wannan cutar, shin ana samun nasara kuwa? Matakan da kamar wuya su yi aiki a wasu wuraren, duba da yadda wasu marasa tausayi har sun mayar da abin hanyar azurta kawunansu. Takarkatar da magungunan da aka samar domin yiwa bayan Allah da cutar ta sama magani, Allah da ya sauwaka mana.
Sannan kuma za mu ci gaba da maganar da muka dauko a makon da ya gabata kan cutar daji ko cutar kansa a Turanci, wacce take kan gaba a cututtuka masu yawan haddasa mace-mace a duniya.
Har muka nemi ji daga gare ku, ko kun san cutar dajin da tafi kama maza?
Game da tambayar da kuka yi na cewa ko akwai abin da muka sani game da cutar kansa, to gaskiya ni kam sai dai in baku aron kunnuwa na da basirata domin sauraron abin da likitoci masana kiwon lafiya za su gaya mana.
Akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
Haka kuma sai tattaunawa da wani ƙwararren likitan da zai fede mana buri har utsiya kan wannan cuta ta sankara da take kama maza sosai, wato cutar sankarar ƙarƙashin mafitsara ko kuma daji wadda take kama maza.
Saboda haka ku kasance da mu a shirin yau da gobe don ko kun amfana da maudu'in mu na yau. Tambayar mu ta yau ita ce, a ganin ku matakan da aka dauka na yaki da cutar sankarau suna aiki? Bari mu je amsoshin wasu daga cikin ku.
Sakon farko daga Mustapha Alkali Koko Musti mai Chelsea yace, to yau da gobe matakan da kamar wuya su yi aiki a wasu wuraren, duba da yadda wasu marasa tausayi har sun mayar da abin hanyar azurta kawunansu. Takarkatar da magungunan da aka samar domin yiwa bayan Allah da cutar ta sama magani, Allah da ya sauwaka mana, amin.
Sai Muzammil Adamu Jibrin yace, yau da gobe yin rigakafi kawai ba zai magani ba har sai hukuma ta saka ido wajen yadda mutane suke yin gine-gine ba bisa ka'ida ba, wanda hakan yakan sa a samu barkewa annoba iri-iri sakamakon rashin wadatattun tagogi da kafafan shan iska a gidajenmu.
Aliyu Adamu Turabu yace, assalamu yau da gobe. Hakika matakan da ake dauka akan cutar sankarau suna aiki matuka, domin mu anan sai dai mu godewa ma'aikatan kiwon lafiya ganin yadda suke kokari matuka.
Sai Awwal Adamu yace, yau da gobe gaskiya mu dai talakawa mu gamsu da kamun ludayensu ba, saboda har yanzu bamu ji inda aka kai magani asibiti ba. Kaga kuwa dole ne mu ce bamu gamsu ba, da fatan mahukunta za su duba irin halin da talaka yake ciki.
Umar Adamu Katagum yace, salam, yau da gobe ni a gani na matakan da mahukunta suka dauka a Najeriya akan cutar sankarau tabbas abin ayaba ne, sai dai yana da kyau gwamnatin Najeriya ta bada umarni a yi allurar rigakafi a duk fadin kasar, domin zafin fa yanzu aka fara. Da fatan za a ci gaba da daukar matakan da suka dace, ku tashi lafiya, mun gode.
Sai Ismaila Ahmad Dukki yace, yau da gobe tabbas wannan matakai ta wani bangaren suna aiki, to amma matakan basu cika aiki a karkara ba. Ganin kowane mataki na cuta idan za a fara dauka sato daga birni ake fara shi, amma ba daga karkara ba.
Sai Aminu Fatakai Ringim, Allah ya sa na faɗa daidai, yace hakika wannan mataki yayi daidai da fatan za a ci gaba kauyuka da lunguna don shawo kan ƙarshen cutar sankarau.
Sai Kabir Aliyu Madrid yace yau da gobe matakin da gwamnati ke dauka akan cutar sankarau yana matukar tasiri in har aka ci gaba da haka to shakka babu za a iya kakkaba cutar daga doran ƙasa.
To sai kuma Ahmadu Abacha Macina yace yau da gobe matakan da aka dauka na shawo kan cutar sankarau tana aiki musamman a nan jihar mu ta Yobe saboda matakan samar da magungunan sankarau wadatacce a asibitocin kananan hukumomin fadin jihar kyauta da gwamnatin Ibrahim Gaidan ta dauka da kuma agajin kungiyoyin lafiya na duniya. Shi yasa mu a nan jihar Yobe ba mu da matsalar cutar sankarau a cikin al'ummar mu.
Sai Tanko Hucu yace kwarai kuwa dan matakin da gwamnati ta dauka game da cutar sankarau alhamdulillahi dan mu a yankunan mu mun fara ganin saukin abun Allah ya yi mana sauki.
Sai kuma Nuruddin Musa Ille yasa hashtag yau da gobe kusan in ce matakan yaki da cutar sankarau da gwamnati ke dauka ba su aiki musamman a karamar hukumar mu ta tsafe a jihar Zamfara don wallahi lamarin siyasa ta shiga ciki inda zaka ga yan siyasa ne ake rarrabawa magungunan alluran rigakafin suna baiwa waɗanda suka ga dama hakan yasa mafi yawancin gundumomin kananan hukumar ta tsafe ba su san ana yin alluran rigakafin ba sannan waɗanda suka kamu da cutar suna kwanta a asibiti a wulakance ba su samun kulawa mai kyau a gaskiya mukan akwai matsala.
Sai Aliyu Guda yace gaskiya ba yadda ake so ba saboda a wasu jihohi naji ma'aikatan lafiya suna wawura magungunan maimakon ayi amfani da magungunan wajen yakar cutar sankarau din ganin yadda cutar ke lukuba rayukan al'umma.
To sai kuma Alhassan mai waya kan giwa yace fatan alkhairi ga daukacin masu gabatar da yau da gobe hakika matakan da ake dauka game da cutar sankarau mu yan Najeriya bamu gamsu ba duba da cewa a kullum cutar ƙara zama wutar jeji take yi inda take lakome daruruwan jama'a musamman arewacin Najeriya a saboda haka muna kira da babban murya ga gwamnatin tarayya da jihohi da su canza salon yakar cutar.
Sai Aliyu Yusuf Kari yace assalamu alaikum yau da gobe matakan suna aiki duba da yadda kaga korafin mutane da maku yan jarida masu yayata cutar ya ragu sosai bugu da ƙari cutar bata yada a sassa daya na kasar nan ba sai dai mu gode wa Allah su kuma mahukunta da masana harkar lafiya su ci gaba da wayar da kan mutane akan yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar.
Bashir Imam Ibrahim yace assalamu alaikum yau da gobe to mu dai a nan jahar mu ta Zamfara ba za mu ce matakan suna aiki ba ko ba sa yi domin har yanzu sai samun ƙarin masu kamuwa da cutar kawai ake yi da karuwar mace-mace har ma wai mun ji ana fadin wai wasu suna boye magungunan suna sayarwa a bayan fage kai Allah ya sauwake.
Sai DC Washington Mubi yace assalamu yau da gobe a gaskiya matakin da aka dauka na yaki da cutar sankarau yayi daidai amma wani hanzari ba gudu ba ya kamata a ce mahukunta suna daukar matakin karta kwana akan irin waɗannan cututtuka masu saurin yaduwa a tsakanin al'umma tun kafin ya shigo cikin al'umma Allah ya sa mu dace.
Sai kuma mu leka shafin mu na Twitter inda @Jamilu Muhammad G yace shawara ta ga gwamnati shine ta yi kokari ta gano masu sace maganin sannan ta hukunta su don masu niyyar yin haka a gaba su fasa.
Sai Adsani H Harbau yace za mu iya cewa ba laifi daga bangaren hukumomi ina kira gwamnati ta hukunta duk wanda aka samu da laifin karkatar da maganin.
@Danfulani Mubi yace a gaskiya mu dai anan babu abin da muka gani dan a radio kawai muke ji ana ta fadin rigakafin sankarau amma a kasa sam.
Sai daga karshe @Sa'idu Katamma yace tabbas yau da gobe matakan yaki da cutar sankarau na aiki ganin yadda cutar ta lafa fatan mu dai Allah ya kawo mana karshen.
To amin mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni a koyaushe.
Amin. Haka ne ai muna son kuma mu je sakonnin su koda yaushe Usman ni da Usman da Safina koda yaushe muna karanta dukkanin sakonnin ku koda ba mu samu mun karanto a cikin shirin ba ko
haka yake tunda
ba za a iya daukar duka ba.
Usman ya lokaci daga nan abun yake fitowa.
Haka ne ba. Usman to yanzu me ka ji maganar su me ake cike game da wannan
maganan yaki da cutar sankarau wato abin da ke faruwa a har zuwa 17 ga wata rahotanni abin da suka fito daga hukumomi na Najeriya shine cibiyar shawo kan annobar cututtuka ta Najeriya na ci gaba da shiryawa na yadda ya kamata a shawo kan cutar sankarau da ta barke a Najeriya tun a watan Disambar shekarar 2016 abin ya faru
shi ne
a lokacin ai bai muni bane sai a wannan shekara to suna ci gaba da wayar da kan mutane don su san meye cutar yaya za su kare kansu da makamantansu.
yanzu mutane nawa suka kamu
da shi? Eh, wato yanzu daga dan tsakanin nan zuwa yanzu da ake ciki dan 17 ga wata din an samu rahotannin wasu masu sababbin samun cutar kenan wanda suka kamu da cutar sun kai 8,857 sannan kuma guda 745 sun rasa rayukansu ma a takaice
kuma da an ce daga jihohi sun fito ne da jihohin Zamfara, Sokoto, Katsina, Kebbi, Niger State da kuma Yobe sai dai kuma a da yake kasan an ce rukunin wani nau'in
C din
nan amma a jihar Yobe an ce dai ba C din ne ba ya fito
wannan da aka gano na dan makonni hudu da suka gabata ba
yanzu haka akwai shirin kaddamar da gangamin wayar da kai tare da yaki da cutar ta sankarau a jihar Sokoto wanda za a fara daga Litinin 24 ga wata zuwa Juma'a 28 ga watan ga wannan watan.
Eh to bugu da kari kuma ita dai hukumar ta gwamnatin tarayyar sun masu samar da magana matakin lafiya kenan a matakin farko kaman first aid kenan na primary health care centers din nan. To sun kudura aniyar raba magunguna yin rigakafi kai a ranar wannan bukukuwan da za a yi da na yaki da cutar.
Yawa
a wannan kwanakin za su rigakafin ciwon sankarau din sannan kuma za su ci gaba da raba magunguna ga jihohin da wannan abin ya shafa musamman kananan hukumomin da abin ya tsamari sosai.
To jama'a sai a fito kan
yawa a fito a karba allurar sankarau a sannan kuma bayan an yi allurar a karbi magunguna ga waɗanda ciwon ya riga ya kama su
sannan kuma a kiyaye to yanzu dai bari dai a ƙara jin wannan sakon.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cuta suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani aje da wani ko dan stroke da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba a kare mutane daga kamuwa daga shi ne na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma watakila ya zuciya kuɗi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. Na biyu shi ne ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shi ne ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garkuwar jikinsa tana da ƙarfi sai samun wasu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama da cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina jin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
A bakon da ya gabata mun tambaye ku ko kun san cutar dajin nan wato a turance prostate cancer da ta fi kama maza?
Eh to sai dai kuma babu wanda ya yi nasarar fa amsa ta daidai inda
Sa'idu na Inna Rahmawa ya ce salam yau da gobe. Hakika wannan cuta ta kansa mai saurin kama maza wato a gaskiya wannan cutar annoba ce ga dukkan ɗa namiji sai dai sanin hakikaninta sai likitocin gaske da fatan Allah ya ba wa kowa lafiya amin.
Sai Rashid Makaveli Badamasi ya ce ni dai sunanta nake ji amma ba ni da masaniya a kanta kuma ina so a gaya min dalilin da yasa ta fi kama maza ba mata ba amma duk akasari na fi jinta wajen mata.
Sai kuma Yahuza Abubakar Gora ya ce yau da gobe ikon Allah. Sai in har kun fadi mun ji saboda nau'o'in cutar suna da yawan gaske. Fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen ta a duniya baki daya.
Sai Muhammad Sulagarin Rijiya yace tabi jam da farko dai muna roƙon Allah ya raba mu da cutar kansa. Sannan game da tambayar da kuka yi na cewa ko akwai abin da muka sani game da cutar kansa, to gaskiya ni kam sai dai in ba ku aron kunnuwa na da basirata domin sauraron abin da likitoci masana kiwon lafiya za su gaya mana. Da fatan Allah ya ƙara wa gidan VOA albarka. Amin.
To Malam Muhammad da sauran masu sauraron mu, sai ku kasa kunnuwanku da kyau da muna tare da wani ƙwararren likita a fannin kula da cututtukan masu nasaba da mafitsara, Dr. Muhammad Ujudud Musa na cibiyar kula da lafiya ta gwamnatin tarayya a Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da zuwa Usman da Safina dukan mu. To likita kaji bayanin masu sauraro makon da ta gabata mun musu wannan tambaya inda ba wannan ba isa ba su sa'a tambayan ba.
Suka yi nan muka yi nan.
Haka. To da farko dai da farko menene wannan ita prostate din?
To prostate dai wani tsuro ne da ana hada dan adam da shi, kuma namiji kawai yake da shi a jikin shi. Wani abu ne wanda yake kamar tsokace da kuma gland. Yake tsakanin mafitsara da kuma bututun da fitsari ke fita daga da namiji. Sannan kuma kowane ɗan adam namiji yana da shi, mata ba su da shi. To Allah ya halice su da shi, ba suna rede wani abu ne kusa kama da shi da ake ce masa kenet gland. Kuma shi wannan abun yana taimakawa wajen producing semen, wato abin da ɗan adam ke fita da shi wajen tara da iyali. Sannan kuma yana da wasu ayyuka sosai a cikin jikin ɗan adam. Amma mafi akasari wannan gland na prostate yakan samu rashin lafiya kala-kala. Akwai wanda yakan samu ɗan adam idan yana da lokacin yarinta, akwai kuma wanda idan mutum ya ɗan fara girma. Na lokacin yana yarinta shi ne idan kamar lokacin ya same shi da ake ce mishi prostatitis, wato ƙwayan cuta su kama bakin wannan tsoka da ake ce ma prostate. Su kama shi su sa kumbura ya dinga ciwo. Wani lokaci kuma yakan girma ne saboda shekaru. Da kasancewa ɗaya namiji yana da wani sinadari da ake ce ma testosterone, shi ne yake sa wannan gland na prostate ya girma. So idan ya sa ya girma sai ya matse hanyar fitsari, sai ya janyo matsala wajen fitsari. Sannan kuma akwai abin da zai iya faruwa especially idan mutum ya kai shekara 65 zuwa abin da ya sama, shi ne cutar kansa ta kama shi wanda ake ce ma prostate cancer. Sannan ita wannan prostate cancer ɗin abu ne wanda babban dalilin da ya sa ake samuwa da shi shi ne wannan sinadari na testosterone da Allah ya halicci ɗaya namiji da shi, saboda shi ne yake taimakawa wajen canji testosterone ɗin zuwa wani dihydro testosterone wanda prostate gland yake amfani da shi. To idan hakan ya faru sai a zo a samu abin da ke cin prostate cancer. Sannan kuma akwai yanayin cin abinci. Akasari mutane masu yawan cin abinci mai kitse, mai kitse sosai da sosai, shi ma yana ɗaya daga cikin risk factors da yake sa iya samun wannan cuta ta prostate cancer. Sannan kuma akwai bayanai da bincike-bincike da suka nuna cewar amfani da selenium wani makamashi ne da aka same shi a cikin ƙuriga, sigira da sauransu, yakan taimaka wajen rage kamuwa da wannan cuta ta prostate. Haka kuma vitamin D wanda abu ne yake samu wata hanyar rana da kuma kamar su madara, haka yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen rage wannan risk ɗin.
Yawwa likita, nake gani aka ce wai shi ita wannan prostate cutar daji na prostate ya fi kama mutane inda da suke zaune inda babu ba a samun rana sosai, kuma sai kuma aka ce kuma ya fi kama baƙaƙen mutane, me ke sa haka?
Me nasaba?
Nasaban shi ne idan mutum yana zama inda ba rana sosai, kun ga babu sinadarin vitamin D kenan, saboda ai daga rana fata take amfani da hasken rana a samu wannan vitamin D. Sannan kuma akan same shi kamar yadda nake a nauyin abinci. Amma dalilin da ya sa baƙar fata suke samun shi mafi akasari shi kuma yana tare da wani nau'i ne da ake ce ma genetic predisposition. Halitta baƙin mutum da Allah ya halicce shi, akwai wani abu da ake ce ma thymic oncogene. Shi thymic oncogene wani sinadari ne da in ya juya sai ya sa mutum ya samu ita kansa ɗin kanta. Sannan kuma akwai wani shi ma abu da ake ce ma p53. An fi samun shi a mutanenmu, baƙaƙen mutane, shi san ya ma mutanen Afirka da suka je suka zauna Amerika ya ma fi yawa a gare su da kuma mutanen na bakan fata an fi samun shi haka.
To likita kaman daga shekaru nawa ake tunanin cewa za a iya kamuwa da wannan cutar?
Yawa, kaman shekarun da na ce yawanci yakan iya fara daga shekaru 65 abin da ya sama. Amma wani lokacin idan ya zo ta gado yana iya gadon predisposition a same shi kasa da shekara 50 ma sai mutum ya same shi ya kamu da shi, amma mafi akasari shekara 60-65 zuwa abin da ya sama. Don akwai wani bincike da ya nuna kashi wajen 80 na mutane da suke shekaru 90 da aka yi postmortem, to bayan sun rasa aka duba prostate dinsu suna da prostate cancer.
To
kinga kenan shekaru yana da mahimmanci sosai.
To amma gashi akwai wani daga cikin masu sauraron mu wanda ya ce Usman Ji Jibril Funtua ya ce yana da tambaya ne game da gamsashen bayanin wayar musu da kai da maganar wannan ciwo. Abinda muke son mu alakanta shine yaya alamu yake, misali dan akwai wani ma a cikin masu sakon cewa shi bai ma taba jin wannan cutar ba, wai sai yau yaji kawai ana fadarta wani Usman Ji Jibril din ne.
Haka ne, alamun wannan matsala ta prostate cancer yawanci yakan fara ne da matsalan fitsari. Mutum ya kasance yakan tashi zai fitsari fiye da kima wani lokacin da dare ya tashi so hudu, so uku, so biyar har sama da haka, wani ma so goma ko fiye da haka. Sannan kuma ba a cikin jama'a sai ya ji fitsari, sai awa biyu sai ya ji fitsari ya tame shi sai zai yi fitsari. Sannan kuma wani lokacin za a ga kafin ya je ma ya fitsarin sai ya ringa kukce mishi. Sannan kuma gashi yana so ya fitsarin ya je zai yi, amma in ya tsuguna sai ya zo fitsarin ba ƙarfi, sai ya yi yunkufi sannan fitsarin sai ya fito. So waɗannan su ne wasu matsaloli da ake iya fara lura da su na cewa to wannan matsala ta prostate cancer ta zo. Amma kuma kamar da na ce akwai wani abu da ke kama BPH, shi ma ba dai kansan ba ne ɗan wanka ne, shi ma yana iya fitowa da haka. Amma idan na kankan yawan lokacin kuma ana iya samun ciwon baya, sai mutum ya ji kuci yana ciwo yana riƙewa. Sannan kuma za a samu dankin sira ma su mutum jiniyarin da ka sa a jikin shi, sannan kuma da wasu matsaloli daban. Wani lokaci haka ba za su iya kumburi idan ciwon kansa ya fara watsuwa. Wani ma ku fi zuwa har ya sa ƙodojin shi ba su yi aiki ba saboda wannan watsuwan da ciwon yi.
To kafin mu je ga kila yanda ake a kare kai da makamantansu, shin misali da kai maganan fitsari, kaga yanzu misali mai sauraro zai ce to ai to zai gane misali sau nawa ya kamata kila ake sa ran mutum zai iya jin yana jin fitsari a rana misali?
Yawa, to kaga a rana normal lokacin fitsari ya danganta da yawan shan ruwan mutum, amma mutum zai fitsari duk bayan awa uku a rana, wannan ba matsala ba ne. Amma dai a ce duk bayan awa biyu a rana mutum na tashi fitsari, to shi ne matsala. Haka da dare mutum zai tashi fiye da sau uku, wannan matsala ne, akwai matsala tare da wannan al'amura. Sannan kuma mutum ya je ya ga wajen fitowar shi ƙarfin ya ragu, za su ce akwai matsala tare da wannan al'amura.
To likita, ya ake gwada gane mutum ya kamu da wannan cutar? Wani irin gwaji ne aka tana
bayan alamomi kenan?
Yawa, gwajin kala-kala ne. Na farko dai idan mutum ya zo asibiti da irin wannan matsaloli na fitsari, akan duba shi, za a duba jikin shi a tambaye shi, sannan kuma sai a yi examination, za a sa hannu wajen wurin bayan gidan shi, za a duba, za a ji yaji shi wannan prostate din ko ya kumbura. Sannan kuma in ya kumbura, za a ji ya kumbura ne ba na ya kumbura kawai kumburi ba, zai kumbura daban-daban kamar irregular haka. Sannan kuma zai zama mai tauri wani lokacin kamar dutse. Sannan kuma an taba, za a ji shi ya kumbura ya yi kullutu-kullutu haka. Sannan sai a ji sai a yi awo, wani awo na sinadarin jini da yake cewa prostate specific antigen, shi sinadari ne da yake prostate yake producing da yawa. Akasari bai kamata ya wuce sifili zuwa hudu ba a jikin ɗan adam, amma akwai alamar prostate cancer da auna jinin sai a ga ya kai kamar wajen goma ma ko fiye da haka. Sannan kuma akwai hoto da ake na ultrasound da za a duba sai a gan shi ya kumbura, a ga kuma ya yi alaman ya taɓa wannan structure na fitsari shi, so ma sai wannan shi ne sai a gane. Akwai kuma sauran gwaje-gwaje da ake na CT scan, MRI da sauransu, wanda ana so a tabbatar da ina ya je, ina ya tsaya da sauransu.
To amma misali yawanci zaka ga cewa in an ce ga wannan alamu duka da ka faɗa, namiji misali ko kuma in ce mutanenmu za su iya ko suna yin tunanin su ce basir ne, ka san yawancin mutanen mu da yadda da maganan basir da an ji abu da ya shafi baya ko wurin bayan gida sai ka ji ana tunanin basir. Mutanen mu kana ga suna daukar basir a matsayin wannan ciwo a matsayin basir ne kila?
Eh, suna sosai. Ai, saboda za su dinga ganin kaman abin da zai janyo matsalar fitsari ko kuma raunin gaba na ɗan namiji sai su alakanta shi da basir. Sai an zo asibiti ne an bincika sai a ga shi ga cutar da ke damun su. Shi yasa haranci sai mu ce to da mutum ya ji wannan matsalar da akwai abin da ake ce masa screening, wato shi ne hanyar tantancewa da bincikowa tun kafin ma bai nisa sai a duba a gani sai ce ma wani shekara. Kuma wanda yake tarihin da uwan shi ya taɓa samuwa da wannan cuta ta prostate
cancer.
Yawa,
kana jin mu sosai? Yawa, to na ji yayi warware
kamar mallaka. Eh, game da gwaji din, na ji kamar ake cewa wai kamar akwai dan hatsari tattare da irin kaje-kaje gwajin da wuri, sai sa ake ce a bari mutum sai ya kai ko su shekaru tukunna.
Menene
haka ne saboda ai ita ce da farko. Kanta di ma aka ce shi da fiyo. Mafi yawan ita su mutane ta wata hanya ba ta hanyar wannan cutar daji ta farko ba. So idan aka ce za a gwada tun da farko haka za a sa mutane cikin tashin hankali na wanda bai ga ba gaira ba dalili kamar yadda aka sani. Sannan kuma yana ne da tsoro da farko da zai samu mutane ta yaro don musu matsala saboda mutum sai ya shekara da shekaru da shi bai ja mishi da jar da matsala da farko ba. To shi yasa saboda gwaje-gwajen da bincike-binciken da aka ga cewa ya fi kamuwa da wajen shekara 65 ɗin zuwa sama ke sa aka ce to bari a yi haka.
To wato tana da kyau a ɗan jinkirta ɗin.
Eh, da farko azu likita kai naji kaman kai magana kaman sun ci ana son a dinga cin kaman gyada haka.
Kaman ya ce akwai wani sinadari ba.
Okay, to kaman wani abinci ne wanda kaga yanzu da kai shi a wuraren mu da mutane kaman za su dan
ba da hankali
ana dan ci kila zai dan rage
abuwa. A wuraren mu kaman akwai gyada kanta akwai kuriga. Sannan kuma akwai sinadarin lycopene. Lycopene shi ma ana samun cikin dafaffen tumaturi. Kaman ketchup haka, kaman tumaturi an yi miya da shi. So wannan in mutum ya yi kokari yana cin wannan yana ɗan shan su madara haka. Da kuma ya ɗan fita wajen hasken rana. In Allah ya yarda zai samu kariya daga wannan cuta ta prostate cancer.
A dinga yana shan hantsi kenan.
To daga ƙarshe likita. Ya mutum zai kara ka bayyana waɗannan amma ya mutum wani ya mutum zai kara kanshi daga wannan cuta wani irin
tsantsar kariyar kai.
Yawa, kariyar kai shine mutum ya kokari ya bar wannan abubuwan da ake ce risk factors wanda suke iya jaza abin ya faru ko kuma ya haɓaka. Kin ga dai magana shekaru da zama ɗan namiji mutum ba abin da zai iya game da su amma sauran abubuwan mutum yana iya wani abu da su. Kaman shi wannan akwai abin da ake ce ma vasectomy na mafi yanci babu yanin shi a Afrika wanda ɗan namiji zai ji a mishi aiki da ba zai iya haihuwa ba. To wannan yana jaza prostate cancer rubuce-rubuce da yawa sun nuna haka. Sannan na biyu mutum ya rage cin nama mai kitse ko kuma abu mai kitse inda shi ma dama an san shi da janyo wannan cuta ta prostate cancer. Sannan na uku kuma mutum zai dage ya rinka yin exercise ma gwaje-gwaje da bincike da yawa sun nuna cewa yana da mahimmanci sosai wajen kariya da ita wannan cuta ta prostate cancer. Sannan kuma haka amfani da kamar yadda na ce su tumaturi ɗin nan amma da faffan shi. So ka haɗin miya ke na irin tamu ta gargajiya tana da amfani matuka wajen rabuwa da wannan ko kuma kariya ga wannan cuta ta prostate cancer. Sannan kuma akwai abin da ke ce ma secondary prevention shine wanda dan a gane ta da wuri domin ma a gane ta da wuri ana iya magani da zumma a samu waraka gaba daya shi a cire shi kan shi prostate din gaba dayan shi
ta hanyar abin da ake cewa radical prostatectomy.
To ga wanda dai ba shi da tsoron, ga wanda ba shi da fargaba zai iya zuwa ya gwada kenan.
To likita, mun gode kwarai, mun gode sosai Dr. Muhammad Bujulur Musa, mun gode.
Yawwa, to lalle ka yayi bayani sosai. Eh, kuma akwai bayanin da na cewa gwadawan jinkita da kyau, amma wani lokaci ka je da wurin kuma ka tare tsoro yana da kyau.
Tun daga wuri a gane shi ba. To da masu sauraro, da fatan kun amfana da shirin mu na yau, kuma in kun yi kar kuma ce kuna iya isarwa ku yada shi kowa ko sauran mutane, kowa ya kare da wannan. To yanzu a madadin
ni Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sodengi da Daniel Brown da ya hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yau, da ma Ibrahim Jermaine da ya hada mata Facebook Live, ni Maryam ke cewa assalamu alaikum. Maza da mata yau sai ku yi